أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها تبارك مدساتها مسلاتي من تارة البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي كبدا كرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفاوى سعد يوسف عبد عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 151 a cikin karatun wannan littafin. Muna 23 ga watan Sha'ban hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan biyu a kalandar Bature 2026. Idan ba aminta ba sati da ya gabata muna cikin karatu akan shakhsiyya ta 53 shine Abu Musa al-Ash'ari. Mun tsaya inda malam yake mana bayani akan kumiya ta kame kai na wannan sahabi na manzo Allah tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi shahi na 312. Yau insha Allah za mu tashi kan gaba da malam yake cewa wa'izun minas sama'i, wani mai wa'azi daga sama wanda yake yi wa Abu Musa al-Ash'ari magana, yana mai wa'azi yana tunatar da shi alƙawari wanda Ubangiji ya ɗaukar wa bayin shi ma da sun aiwatar da abin da Ubangijinsu ya umarce su. Malaki cewa an Abi Musa al-Ash'ari qala khazawna fil bahri fasirna hatta idha kunna fi hujjati al-bahr sami'na munadiyan yunadi ya ahla as-safina qifu ukhbirukum faquntu fanazartu yamina wa shimala falam ara shay'an hatta nada sab'a marratin sab'a mirara faqultu ala tara fi ayyi makanin nahnu inna la nastati'u an naqif فقال ألا أخبركم بقضاء قضى الله على نفسه إنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة أو أن يرويه يرويه يوم القيامة. يكي تيوى أبو موسى العشاري ينبى ملاها إذن سكين يأتيكن دسكوتا دلتو كلمة لا إله إلا الله. Yake cewa kazauna fil bahar, wani lokaci mun huta yaki he ga munan a cikin jirgin ruwa ba dan komi ba dan mu isa zuwa ga inda maƙiyan Allah da manzon shi suke, mu tattake su ko mu bujiran musu da addinin musulunci. In sun aminta sun karba addinin musulunci mun zo dai da su, in sun kiya mu ce musu to su ringa bawa musulmai jizya, in sun kiya to a lokacin nan za mu daga takobin mu akan su. Yace hatta idza kunna fi lujjatil bahri, yace har sai da muka samu kanmu muka tsinci kanmu a cikin igiyar ruwa ko a cikin tsakiyar ruwa. Yace sami'na munadiyan yunadi, sai ga mun gaji wani mai kira yana kira yana cewa ya ahlas safina, ya ku ma'abuta wannan jirgi na ruwa, qifu ukhbirukum, ku tashi tsaye in ba ku wani labari. Yace dukkan mu muna nan, faqumtu, ni kadai na tashi. فنظرت يمينا وشمالا سي نا وانغا بنغران داما ده هغوم فلم ارى شيئا بنغا كوماي با اما دي غا مريا انا جي انا تي منا متاشي ابامو لاباري يتي حتى نادى سبع مرار حسيدي كرا حسو بقي ينا تيوا يا كوما ابوتا wannan jirgin ruwa ku tashi in baku wani labari fa qultu a lokacin nan sai muke cewa ala tara fi ayi makanin nahnu ya kai mai kira shin baka gani a wani wuri ne muke a yanzu inna la nastati'u an naqif lalle mu a wannan halin ba ma iya tsayuwa tun ya bayyana mana suna cikin teku fi lujjatil bahar akan igiyar ruwa ta kada batan su a wannan halin ya za a yi mutun yayi tsayi to shine yake cewa shin baka ganin halin da muke ciki a wannan yanayi da muke ciki ga ce mu yi tsaye dan haka ba ma iya tsayuwa faqala sai yake cewa to tunda haka bari in baku labari ala ukhbirukum bi qada'illahi qada ala nafsihi shin bazan baku wani labari ba daga cikin abin da ubangiji ya zartawa kanshi shine innahu man attasha nafsuhu lillahi fi yawmin harin duk wanda ya kishiwatar da kanshi a wani yini wanda yake mai cike da rana gini wanda yake mai cike da zahi yace kana haqqan ala allahi an yarwiyahu yawmal qiyama haqqi ne akan ubangiji gobe kiyama ubangiji ya shayar da shi da ruwa daga gare shi al-irtiwa shine abawa mutum ruwa ya sha hayya goshi shi ne ake kira da al-irtiwa a ganin abun mamaki ko karama ta abu Musa al-Ash'ari shine ana cikin teku kiran ya zo musu san ba daga ina ne ba kuma shi din ya saurari kiran ya amsa an mayar me an ce gashi nan bari in baku labari da wani abu wanda ubangiji ya zartarwa kanshi duk wanda ya kame bakin shi ko ya shiga cikin wani al'amari na Allah albarkacin wannan aikin ya kishirwantar da kanshi kenan ya tsinci kanshi a halin mai kishirwa yace to Allah haƙƙi ne a gare shi ya shayar da shi a gobe kiyama shine nan mallan ya kawo yace qala wa kana abu Musa la takadu talqahu fi yawmin harin illa sa'im abu Musa al-Ash'ari lokaci na zahi ba za ka same shi ba face kurin bakin shi a kame ki yana azumi kagoni shi yake nuna maka muhimmancin yin azumi a lokacin rani lokacin da zahi ya kai zahi a ita ibada kullun yanayin yanda kai ta yanayin yanda zaka samu ladanta wannan shine kaida abun ubangiji shine yake bayyanawa haƙƙi ne akan Allah duk wanda ya kishiwatar da kanshi ta bangaren ko ta hanyar Allah to Allah yayi alƙawari a gobe kiyama shi kuma zai shayar da shi مالك يتيعو من شدة إخلاصه رضي الله عنه بنغرن إخلاصي نا أبو موسى العشاري abinda ake cewa ikhlasi shine yi dan Allah tsantsanta ubangiji akan dukkan al'amari duk abin da yake yi yana yi dan Allah to bangaren makura ta ikhlasi na shi Abu Musa al-Ash'ari maliki cewa kana li kalamihi halawatan duk lokacin da zai ringa maka zance zaka ji dadin zance a gun shi ba dan komai ba saboda abin da yake cikin zuciyar shi shine yake hudo maka ba wani mujamala da zai maka ba wani ya shiga ya huta ko dan ka burge shi ko dan ya burge ka ko wani an maka mutuncin haka a'a abin da yake cikin ran shi shine yake bayyana maka kuma abin da yake cikin ran shi shine abin da Allah ya yarda da shi shine abin da manzon shi suka yarda da shi yace qad wada Allahu fihi ta'siran ajiban Allah ya sanya mai tasiri na abun mamaki lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yake furta magana yace an abi labidin daga abi labid qala ma kunna nushabbihu kalama abi Musa illa bil jazzar alladhi ma yaqdiru al-mufassal yake cewa bamu kasance ba muna kwatanta magana ta Abu Musa al-Ash'ari face irin kwatanci ga mahaucin da baya kuskurewa akan gaban mahauci idan ya kai mahauci daga ya kama ya san inda zai yanka daga ya yanka sai dai ka gani ya raba nama da kashi ko ya raba kashi da kashi yace to haka Abu Musa al-Ash'ari yake bangaren zance yace bamu kasance ba muna rarrabewa tsakankanin iya salo na zance kamar yanda mahaucin da ya kware wanda ya iya raba tsakankanin kashi da kashi ko gaba da gaba
wadda makwara take nan tashbihi da malam ya kawo mana na yanda Abu Musa al-Ash'ari ya kasance. Ke sanya a rayuwa ake so duk abin da za ka yi a same ka da ikhlasi. Wannan ikhlasin shi ne zai baka namale, in dai za ka yi ikhlasi abin da yake cikin zuciyarka ka bayyana wa ɗan uwanka, a kaza kaza ne, kaza ba haka ba ne ba, to insha Allah za ka tsira akan al'amuran kanka. Amma dai da zaran za a ringa kwane-kwane a ce kaza gobe a ce kaza, ko kuma ka zo ka bayyana abin da yake sabanin zuciyarka, sai ka gani zancenka bai da wani tasiri a wurin mutane, haka karan kanka shakhsiyyarka ko mutuncinka bai da wani tasiri a wurin mutane. Daga an yi magana a ce a wani mulawuki ne ko kuma a wani maƙaryaci ne, ya sanya duk abin da yake tsankaninka ne kai da bawa, ko tsankaninka da ko abin da yake cikin zuciyarka ka yi kokari ka bayyana wa ɗan uwanka, saboda kada a samu kuskure a nan gaba. Malik ya ce wa namazijun min jihadihi radiyallahu anhu, kadan daga misallai daga cikin jihadin shi Abu Musa al-Ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa na Abi Musa qala lamma faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min Hunain ba'tha aba amir al-ash'ari ala jayshi awqasin falaqiya durayd bin as-samma faqutila durayd wa hazama Allah ashabahu farama rajulun aba amir fi rukbatihi bi sahmin fa athabathu. Malik yake cewa daga Abu Musa al-Ash'ari yake cewa lamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min Hunain, lokacin da manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi a shekara ta 8 ya gama da yakin da aka yi a nan Hunain. Hunain wani kwari ne wanda bai kai kilo 20 ba tsakankanin shi daga nisa tsakankanin Taif da Makka, duka kusan kilo 20 da wani abu tsakaninsu, ina kyauta tsar in ban manta lissafin ba, amma dai tsakanin nan bangaren Taif da bangaren Makka yake, tsakanin Makka da Taif yake. To lokacin da aka yi yakin Hunain wani kwari ne wanda yake da sarkakiya, wanda yake da yawan itace. Mun sha bayani akan abin da ya wakana a yakin Hunain, irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi, ko sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, suka rudu wa khasatan sabbin shiga musulunci wanda suka shigo a wannan lokacin, suka rudu da yawan su suke cewa ai inda yawa ne yake ba da lamunin cin nasara, to wa yau ba wanda zai yi nasara akan mu, saboda mun mutu adadinmu yana da yawa, yawa ba mai yawan gaske. A lokacin nan Ubangiji sai ya jarrabe su kamar yadda yake bayyanawa a cikin suratul Tauba, ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن رانت دعك إياكم حنين ألوكة ننسيقا كنا تنقاه كنا الأجبي ديوان دغريكم أما ديوان نيوان ناكو بمكو أمهانم كوميبا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت هيقا شنن ألا يكدر كساتامكم شي كرس إندذاك ساكنكم حما يكي وكجوية بايكوك أرتي وكبتكري. Yace sannan kuma Ubangiji sai ya saukar da nutsuwar shi game da mummunai, game da manzon shi, game da mummunai, kuma ya saukar da wata runduna daga sama wadda za ta kasance dauki ne game da wannan manzo da wannan da sahabban shi. Yace kuma wa anzala kalimatal wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Allah ya baiwa musulmai nasara, ya sanya kalma ta la ilaha illallah ita ce mafi daukaka, ita kuma kalma ta kawurci ita ce mafi kaskanci. Allah ya baiwa musulmai nasara bayan jarrabawa da Ubangiji ya yi wa wannan musulmai. Shine nan Abu Musa al-Ash'ari yake ba mu labari, yake cewa lokacin da manzon mu tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya gama yakin Hunain, to da kwai ɗan tsiraru wanda su sun samu sun tsere, to wa'annan in aka bar su takalmi su ma su tayi su hada wani ƙarfi su dawo kuma a tahi a bar baya da ƙura. Shine manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi dalilin wannan tsirarin da suka koma gehe, suka koma autas. Autas wani kwari ne wanda yake wadi Hauza tsakanin Makka da Taif, shima wanda lokacin da aka gama yakin Hunain sauran mushrikai wanda suka yi saura suka tafi suka yi hungu a wannan wurin. To shine kada a bar baya da ƙura, manzo Allah ba'atha Aba Amir al-Ash'ari ala jayshi Abbasin, sai ya sanya Abu Amir al-Ash'ari babba na Abu Musa al-Ash'ari ya sanya shi jagoranci wannan randana su tafi wannan kwari na Abu Hasan. Yace a lokacin da yake falaka ya Durayb bin Samma sai ya hadu da shugaban wannan runduna ko wannan wanda suka samu tserewa suka zo suka yi gungu a nan Aukas shine Durayb bin Samma. Durayb bin Samma ɗaya ne daga cikin manya-manyan mahaya doki na mushrikai a lokacin jahiliya, ana tunkaho da shi, ana alfahari da shi, babban mutum ne, to shi ya jagoranci wannan gungu. A lokacin nan Abu Amir sai ya hadu da shi, faqatala faqutila Durayb, sai aka kashe Durayb. Dan kasancewa malaman tarihi sun kawo wane ne ya kashe Durayb. A kissar zan mu gani kamar Abu Amir jagoran runduna wanda manzo Allah ya aika shi ya kashe wannan Durayb, Durayb bin Samma. Amma dai da kai ruwayoyi wanda suka zo suke bayani lalle Ibn Daginna shine ya kashe wannan Durayb bin Samma. A wata riwaya shine Zubair bin al-Awwam shi ya kashe shi. Ana ai wannan riwaya wanda mala ya kawo mana tana mana bayani a lalle Abu Amir al-Ash'ari shine ya kashe wannan Durayb bin Samma. Yace wa hazama Allahu ashabahu, Allah ya baiwa sahabban shi nasara, farama rajulun Abu Amir fi rukbatihi bi sahmin, sai bayan kashe wannan jagoran nan duna sai aka samu wani mutum sai ya cinnawa ko ya jewa ko ya halbawa Abu Amir kibiya akan gwiwar shi, fa'athabathu wannan kibiya sai ta same shi. Mi yawa kana faqultu ya am Abu Musa al-Ash'ari, sai yake cewa ya kai baffana, marra mata wane ne ya maka wannan kibiya? Fa ashara ilayhi, sai ya mai nuni zuwa ga wani mutum wanda shine ya halba mai wannan kibiya. Yace fa qasattu lahu, sai na numaci wannan mutumin, falahiqtuhu sai na hadu da shi ko na cimme, falamma ra'ani, lokacin da ya ganni lalle na cimme, walla zahiban, sai ya juya baya ya tsire, faj'altu aqulu lahu, sai nake ce mi ala tasta'i, ya kai wani shin ba za ka yi kumya ba a fagen yaki ka zo ka dinga gudu? Yace alasta arabiyyan, shin kai ba balarabi bane ba? Ala tasbut, shin ba za ka tsaya ba mugubza ba? Karhi karhin kowa, karhin shehunta shi ba dan komi ba, yana kokari ne ya zaburar da shi ko ya fusata shi diddan ya tsaya su gubza. Qala Abu Musa al-Ash'ari, sai yake cewa fakaffa, sai ya tsaya, faltaqaitu ana wa huwa, sai muka hadu da ni da shi, fakhtalafna darbaini, sai muka sabanta bugo guda biyu, ya buga na tare, yace faqataltuhu, sai na kashe shi. Yace summa raja ila Abi Amir, bayan ya kashe shi sai ya dawo zuwa ga babban shi Abu Amir jagoran wannan runduna, faqultu, sai nake ce mai qad qatala Allahu sahibaka, ai Allah ya riga ya kashe wannan mutumin wanda ya halbe ka da kibiya. Nan kaga bai ce ba na kashe shi ba, ce Allah ya kashe wannan mutumin wanda ya halbe ka da kibiya. Qala, sai yake cewa fanzi hadha sahab, a lokacin nan babban shi sai yake ce mai to tire min mana wannan kibiya da wanda take cikin gwiwata. Yace fa naza'tuhu, sai na tire mai wannan kibiya, fa nazala minhu alma, sai jini sai ya gangara ko jini sai ya zubo daga wannan ciwo nashi ko wannan kibiya wanda na tire mai. Dan ya kawo alma, yani addam. A wata riwaya da take cikin Muslim yace fanaza minhu dama, yace sai ga jini nan kurum, fanaza minhu ma'a, yace sai ga jini nan ya kwararo daga gwiwar shi, kuma jinin da bai tsaya ba shi, kuma jini din yana kwarara, ba ai kokarin ba aka yi aka magance hemorrhagic ba, to tabbas mutuwa ce. Faqala, sai yake cewa yabna akh, ya kai dan uwana, a waccan da kai waccan riwaya na karanta ta yake cewa a lokacin da yake cewa kaga wannan ciwon, yace ba wai lalle ba mai fari na bane ba, lalle wannan ciwon mai kashe ne. A lokacin nan sai yake cewa yabna akhi, ya kai dan uwana, in talika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ka dai zuwa ga manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, fa aqra'uhu minni salam, ka me sallama ko ka isar da sallama ta zuwa gare shi, wa qul lahu, sai ka ce mai yastaghfir li, ya neman mun gafara a gun ubangiji na, wastakhlafani Abu Amir ala an-nas, yace sai Abu Amir babbana sai ya sanya ni in kasance ni zan jagoranci wannan runduna, yace fa maka sai siran, sai ya dan tsaya dan lokaci wanda yake dan takaitacce, sun mamata sannan ya rasu. yake cewa falamma qadimna, lokacin da muka dawo gun manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Wata riwaya ta Imam Bukhari da Muslim yake cewa takhala fi baiti wajadahu ala saririn murammal, yake cewa lokacin da muka dawo daga wannan yaƙi mubasharatan na shiga gidan manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, sai na tarar da manzon Allah yana kwance akan wani gado wanda aka mai shimfiɗa da tabarmar Kaaba, yace wa alaiha firashun, kuma akan wannan tabarmar Kaaba an shimfiɗa wani zani. Yace shi Abu Musa al-Ash'ari yake ba mu labari, yace da ya tashi sai ga bayan shi nan da san kafan wannan a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga wannan shi yake nuna maka irin yanayin rayuwa wanda manzon mu ya rayu a cikin ta. Rayuwa ce ba tare da wani daukan kai ba, ba rayuwa bace wanda wani sai ya kawo wasannin ayi ba. Hatta da sahabban shi suke cewa a dan me san ya manzon Allah ba za ka neman makanka ba ko ka sa a neman maka ba, abu na kwanci wanda yake mai laushi. Yace ba wannan rayuwa ba, innama masali fi hadhihi alhayat, yace ka masali rakibin istazalla fi zilli shajaratin thumma irtahala aw kama qala, yace cewa kwatam kwatina a wannan rayuwa wata duniya ba, kaman misalin matahiyi ne, wannan matahiyin yana tahiya ya zo kalkashin wata inuwa sai ya dan tsaya ya iskar diddan ya huta ya tashi kuma yayi gaba, inuwar dai ba ta goma take yi ba, tabbas hikamin rana ta shude sai ta kusa, yace da ya zamna ya dan huta yace yayi gaba, yace to menene wannan, menene ma zaka nemi kayan wani horewa wanda ba madin wani ba, shi ne yake babu labari, yace ga yanayin da ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wa akhbartu annabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sai na baiwa manzon mu tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi labarin abin da yayi wa kana, gashi nan ga abin da yayi wa kana tsankanin da ni da abiyar da wannan mutumin wanda ya cinna min koita wannan kibiya a gwiwa, yace kuma ga wasiyar da Abu Amir yayi mini in zo gunka, yake cewa da na faɗi me, yace da'a biwudu'in, kai sai manzo Allah sai ya sanya a kawo min ruwan arwalla, yace fatawadda, manzon mu sai yayi arwalla summa rafa'a yadayhi, sai ya daga hannayen shi summa qala, yake cewa Allahumma ighfir li ubaydi li ubaydi abi amir, yake cewa ya Allah ka gafartawa wannan bawan naka abi amir, yace hatta ra'aytu bayada ibtayhi, hasse da naga horin hammatan manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, wannan yana maka bayani akan makuratin daga hannu da manzo Allah yayi dan yayi wa wannan bawan nashi ko bawan Allah Abu Amir dan yayi mai adda, summa qala, bayan yace Allah ka gafarta mi, shi kuma ba wata gafara wadda idan an neman maka take 100% karɓaɓɓa ce kama da gafarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda aka umurce shi wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, ka neman musu gafara, lalle wannan neman musu gafara nutsuwa ce a tattare da su, in dai manzo Allah zai ce wani ka ubangiji ka gafarta wa wani, ko ba ka riga in kasha ba wani ba wanda shi kanshi bai san ba ina ya sa gawa ba, yace wani mun gafarta maka, ko kuma a wani da kaga irin mu to an riga an gafarta maka, kaga wannan shirman banza ne, waye mai gafartawa? Allah shine mai gafartawa, to shi wanda yake cewa zai gafarta maka ko ya gafarta maka, ina suka zauna da shi da ubangiji ya bashi lamarin karɓar gafara ko isar da sakon gafarar wani zuwa ga ubangiji? Abu ɗaya ne kurum, sai dai ya ce a'a, takan yana da kusanci da ubangiji, wannan albarkacin kusancin da gare shi da ubangiji muna kyautata sai in yayi addu'a shi karɓaɓɓa ce, sai mu ce wani dan Allah muna nema ka mana addu'a Allah ya gafarta mana, kamar wanda kamar abin da yayi wakana da waisu ne alqarni, wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya hadu da waisu ne alqarni ya nema ya mai addu'a Allah gafarta mi, Umar yayi ta nema yayi ta nema daga ƙarshe ya same shi, sai yake cewa ga abinda manzo Allah ya faɗi mana, dan haka ina roƙonka ka neman mini, ka roƙon mini Allah, Allah gafarta mini, saboda manzo Allah yace kana da addu'a wadda take karɓaɓɓa, in muna sa rai ko wane ne kada ka raina, ko wane ne in kaga kusancin shi da ubangiji kana kyautata mai zato, wane muna bara addu'a, baka san ba a wane yanayi ne ko a wane hali ne ko kuma yaya dan kusancin shi da shi da ubangiji, kaga yace wane Allah biya maka bukatunka, Allah maka kaza, Allah gafarta maka, ubangiji ya riga ya karba. ya sanya kadda karena amma dai a ringa kwaiwe yake wai a ce a sai wurin wani sannan za ta karkutu wannan wanda kwaiwa walakin wa Allah kiyaye ba shine yake cewa lokacin da nazo na bashi labari sai yake cewa ya Allah ka gafarta wa Abu Amir sannan yake cewa Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika ya Allah ka sanya wannan bawon naka Abi Amir a gobe kiyama sama ga mutane da yawa bangaren martaba da daraja ga wannan addu'a ta riga ya tasha ya riga ya kwanta kuma ya samu mutuwar shahada kuma ga addu'a ta manzon tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ta biyo baya game da wannan bawa abin da yawa kana kenan fa qultu Abu Musa sai yake cewa to yanzu ai yanzu wurin manzon Allah in isar da sako a yi wa wani addu'a kuma ni ba na roƙon ni ba na nema wani abu da addu'a kaga ai wannan ai sakina dashi ce zan ma kaina kai tsaye Abu Musa da ya shi irin wannan addu'a da aka yi wa Abu Amir addu'a ce wadda ta hada komai da komai me ake nema saboda ubangiji ya gafarta maka ya sanya ka gidan aljanna a gidan aljannan ma aka ce Allah sanya shi darajar shi ta huce darajar mutane da yawa daga cikin halittun shi a lokacin ne yake cewa wali ya rasulullahi to ni ma manzo Allah ina kawa yaya ni fa qala sai yake cewa allahumma ighfir li abdullah min qais zanbahu ya allah ka gafarta wa abu musa al-ash'ari shine abdullah bin qais dukkan zunubin shi yace wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima ubangiji ka sanya shi a gobe kiyama mashiga wadda take amintatta mashiga wadda take mai daraja mashiga wadda take karamtacciya ita ce gida aljanna a ga wannan sirri ga yi sun sha Allah ya datar da mu Allah sanya ko Allah ba mu damshin su kamar yadda Bahaushe yake cewa ya Allah ba mu damshin su to tabbas mu ma za mu sha menene damshin nasu shine mu kwaikwayi abinda suka aiwatar in dai ba mu yi ba to wallahi ba mu ba su mu so su mu kwaikwayi abinda suka aiwatar shine Ibn Kathir yake cewa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kiram falahun yace ku yi kamantacceniya da su in ma ba za ku iya kasancewa ba kwatankwacinsu ba mun tabbatar ba za ku iya kasancewa kwatankwacinsu ba amma dai za mu kamanta mu kasance kamar su yace lalle kamantacceniya da masu daraja irin su Abu Musa al-Ash'ari shi ma dace ne a rayuwa saboda duk abin da aka zana maka abu ne wanda inda za ka aikata shi to tabbas a cikin garinku he kai kowa kusanci da Ubangiji in ka kamanta abin da suka aikata saboda abin da suka aikata a cikin sahabban ma ba kowa ba ya aikata hakan ba to kai in ka ce ka kamanta to tabbas a garin ku sai ka yi kowa kusanci da Ubangiji in dai da kun ikhlasi a cikin abin da ka aikata saboda shi a tsari na Ubangiji shine abubuwa duk wata ibada wanda zaka aikata in dai bata cika wannan sharuɗin guda biyu ba to kamar kana ma jikin karatu ne Ubangiji ba zai taba kallon ka da rahama aikin banza kake aikatawa shine duk abin da zaka aikata ya kasance an same ka da ikhlasi zaka yi ne dan Allah zaka tsantsanta Ubangiji a cikin kowace ibada ka bada ni sadaka dan Allah kai wannan sallar ce dan Allah ba dan wani ya burge ba ko ba dan kana buƙatar yawa da ba kana so ya ringa ganin ka masallaci ya tabbatar ya ce a shikenan a wada ai ahlu sunna ne tare da shi muke a ba dan wani ba kana so ya sanya ka shagon shi ba a kana yi ne dan Allah ba ruwanka da wani intere na rayuwar duniya kurin kai wannan ibadar da kake yi kana yin ta ne dan Allah sannan abu na biyu ko da an ce maka wani da wani da wani sun aikata in dai ba karkashin karantarwa sunnan manzon Allah bace ba to ka shafa mata lahiya dan saboda ba lada a ciki ita ce ake kira da bid'a wannan shine wajibi akan kowa da kowa ko shine akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa al ikhlasu wal ittiba ikhlasi da koyi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta in dai zaka ce a mun ga baban mu abinda ya tashi yake aikatawa he ka le ga gani abinda baban nan namu yake aikatawa ya dace da karantarwar manzon Allah ko bata dace ba in dai ya saba da karantarwar manzon Allah to ba mun ba shi akan haka wani sai ya ce a kaji dan rashin kunya a shi saboda ba wani wanda ya cancanta a yi wa biyayya sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ai gori dai muke wa tsari Allah dai shi muke ma to Allah shine yake ce mana in dai kuna so in so ku to ku bi wannan manzon da na aiko karanta suwar shi da abin da ya aikata na daga sunnonin shi in ba ku yi ba to ba ni ba to kuma dalilin wani sai mu bar mu yi sakina daki mu bar abin da yake gaskiya abin da zai cece mu duniya da lahira mu ce a dan baban mu yana kan haka dan kakan mu yana kan haka akan shi za mu mutu ai duk wanda yayi haka to wallahi tallahi ya sake bida ya kama kaca a aikin banza Allah kiyaye mu malaki cewa al-isti'dadu lil maut idan an kai gaba ta karshe shine wanda kowa ke jira kowa da kowa ba sai ya kai wannan gaba shine ranar da zamu yi baibai da wannan rayuwar ta duniya ba abin da ya rage mana illa abin da muka aiwatar a wannan rayuwar duniya in ya kasance abin alkhairi ne mu murka ya mu in ya kasance sharri ne ko mu girba abin da muka aikata ne daga sharri Allah kiyaye malaike cewa shiri da wannan bawan Allah yayi dan ta kwana shine wannan mutuwa yace min alamatil khair fil muslim al iktharu min ta'ati Allah yace yana daya daga cikin alamomin alkhairi tare da bawa ka ganshi yana yawaita ayyuka wanda suke na biyayya ne game da ubangiji wannan mutumin wallahi ka mai kyautawan zato shi sai ya manzon musira da wanci Allah shi tabbata a gare shi lokacin da aka huce da wata gawa aka mata yabo aka mata yabo aka yi mata yabo yace wajabat hankalin kowa bai kawo ba sai aka sake hucewa da wata gawa aka zarge ta aka zarge ta aka aibanta ta aka faɗi halayyarta na banza sai manzo Allah ya ce wajabat su mutane da mi suke aiki da abin da kake aikatawa kuma abin da kake aikatawa wannan in dai alkhairi ne to ba wai kai zaka bayyana shi ba ubangiji zai bayyana wa al'umma ga abin da ka kasance kana aikatawa in kuma sharri ne zaka gani ubangiji zai bayyana wa al'umma in ya ga dama ya roha maka asiri amma dai zaka samu daidai kusur sai da zaran an ce wane ya mutu ba wani shamaki tsankaninka da kai da mutane wanda yake jin kuma ya jiya ba zai iya faɗin kaza ba a hakkinka ba yau hutawa zai yi a gaban diyanka a gaban ƴan uwanka ya faɗi dukkan wa'ansu mugayen abubuwa wanda ka kasance kana aikata haka wanda a jiya bai iya yabanka in ya huto yanzu bayan mutuwarka sakin bakin shi zai yi abin da ya sani naka da alkhairi shi zai bayyana to wannan yabon da kuke yi wa wannan gawar bayan mutuwarta da shi ubangiji zai yi amfani da shi saboda abin da za ku faɗi bayan mutuwar shi ba abu ne wanda yake na ɓoye-ɓoye ba kamar ana tilasta ka sai ka bayyana ba wani wanda yake ɓoye wani abu haka kuma sharri tilasta kamar ana tilasta ka sai ka bayyana in dai an zamna sai ka gani sai dai ka ji wani mai hankali zai ce wannan wani fa ya mutu wa da Allah ku dan daga mai kafa amma dai wai shi ma wai ba dan wai bai yarda da abin da ake faɗi akan ka ba in alkhairi ne kuma zaka ga kowa yayi cinturu da zaran an zo kai ko wani waninka aka gamu zaka ji ana faɗin alkhairi akan mamacinka to wannan shine ya kamata a ce mutum ya shirya dan gobe shi dan wannan rana bayan ubangiji ya dauka wani irin yabo al'umma za ta yi mini wani irin aibantawa al'umma za ta yi mini yake cewa to yana ɗaya daga cikin alama alkhairi kaga bawa yana fafutuka akan yin biyayya game da ubangijin shi yace wa amalul khairati yace kuma da yawan aikata ayyuka na alkhairi duk inda ya samu kanshi to kokari yake ya za a yi gyara hanyar wannan ya za a yi dauke wannan abin da yake kan hanya wanda yake cutarwa ya za a yi in na samu in ba wani ya za a yi in tallafa wa wani ya za a yi in shiga cikin al'amuran wani wannan yana ɗaya daga cikin albarka ta rayuwa yace kullama qala umruhu wadana min liqa'i rabbihi duk lokacin da kwanuka suka jayu kuma ya kusa ya haɗu da ubangijin shi wannan shine aikin latijawa kenan ba ma latija amma kai ma kai saboda baka san bai insha Allah zai kaddara maka al'amuranka ba dan a kullun ragewa muke injiya kwana 100 ya maka saura to yau kwana 99 ya maka saura misali kullun ragewa ake yi ana tahiya ne ana ragewa abinda aka rubuta maka ba lalle ka sake maimaita irin sha'anin gawa ba yake cewa to duk lokacin da kwanuka suka ja aka kusanto da haduwa da ubangiji to abinda yayi dacewa ga bawa shine yayi baibai da dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke ba na alkhairi ba yayaita da'a game da ubangiji yayaita ayyuka na alkhairi kamar yadda ibnu abdul duniya a cikin al-azhar yake wadi yake cewa salaf sun kasance daga sun kai shekara 40 to yanzu su baibai da rayuwar duniya ba abinda suke kullawa din ba masallaci ba ibada ayyuka na alkhairi saboda suna da kyautata ba abin da ya rike musu illa 20 ko 30 saboda umru kwanika al'umma ta ma baina 60 au 70 tsakankanin 60 ne ko 70 to ka riga ka ci 40 ka riga ka ya kusan kashi daya har da dubiya to kaga me ya rage maka shine ka tara kusantuwa zuwa ga ubangiji yace wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama su'ila an tambaye manzon mutsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi man akiya sunnasi wane ne mafi hankalin mutane faqala sai manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa aksaruhum lil maut dhikran shine wanda yake kowa tunanin mutuwa in ya kwanta ma ko yana cikin aiki ko yana wani abu sai ya tuno da kai wata rana wadda ba ni bane ba nan ba da kai wata rana wadda ni ma na shude an tai an binne ni inda aka binne wanda suka gabace yace wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada yace kuma wanda yake kyautata wannan abinda zai hadu da shi bayan mutuwa ya kyautata shirin shi dan abinda yake bayan mutuwa yace ulaiikal akiyas wa'annan sune masu hankali wanda suka yi kowa hankali a cikin al'ummar manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi Allah ka sanya mu daga cikin su malaike cewa kana taymi rahimahullahu yaqulu imam taymi Allah shi kanshi yake cewa shay'an qata'a anni ladzat ad-dunya yace abubuwa guda biyu wanda da zarar na tuno su sai su yanke mini dadin wannan rayuwar ta duniya yace zikrul mauti shine tunatawa da mutuwa wata rana ba mu nan yace wa zikrul mauqifi baina yadi illahi ta'ala kuma tunanawa tsayuwa ta a gaban ubangiji a gobar kiyama yace daga na tuno haka kan wani abu wanda nake so ko duk abin da nake yunkurin in aiwatar sai in mai da huka ina in zauna dab wa muke nema gata muke nema ubangiji yayi mana yace wa man ashadda isti'dadan lima ba'da al-maut min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shin da kai wanda yayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama makura ta shiri dalilin wannan mutuwa ai ina tunanin ba saboda su kamar kace suna ganin azabar da ake wadi musu kuma kamar suna ganin irin abubuwa ne ta goma shi da za su samu a gobe kiyama a gun ubangijin su shine Hanzala yake ba mu labari yace idan muka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana nasiha yace sai mu gani sai mu tashi imani 100% a cikin zukatan mu in yana magana yace inda tsuntsu zai hawo kanmu yace wallahi tallahi da dai rana ba mu san ba ma meye ya hawo saboda hankalin mu yana gun manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya tunatar da su abinda zai gyara musu duniya sai ya gyara musu gobe kiyamar su a lokacin nan ne Hanzala yake cewa in na koma gida in na hadu da iyali da yara yace kamar kace ba mu taba zama gaban manzo Allah ba wata rana nace an ya ku wannan imanin dawo da gaske ne ya za a yi a ce dazu ina da imani in na zo gida kuma kurum shikenan ya inji ni kamar babu imani a ya dawo gun manzo Allah ya dawo ka ya bashi labari yace na faka Hanzala yace an ya ku Hanzala nan ba mu nafuki bane ba yo daga na koma gida manzo Allah shi inji imanin kamar babu shi a cikin zuri in na zo nan kuma hin samu nutsuwa imani 100% kai ka ce mu tashi mu shiga gidan aljanna yace al-imanu sa'atan wa sa'atan Hanzala imani lokaci zuwa lokaci ne wani lokaci sai ka gani bo in shi kai 100% wani lokaci kurum sai ka shi kai kankan kurum ya wani hali kake cikin sai a hankali haka ne Allah ya dace da mu malaike cewa rawa salih bin musa al-talhi an abihi qala ishtahada al-ash'ari qawla mauti ijtihadan shadida abu musa al-ash'ari yayi kokari iya kokari wanda yake makura ta kokari wurin biyayya ga madu ubangiji da aikata ayyuka na alkhairi faqila lahu sai ake ce ne law amsakta wa rafaqta bi nafsika aida ka kame kanka ya kai abu musa al-ash'ari ga zuwa ka tausaya wa kanka akan yin wannan ibada wanda take mai tsanani qala sai yake cewa innal khayla idha ursilat yace kaga bari in baka wani dan misali doki idan aka sake su dan su yi tsere yace fa qarabat ra'sa wa jaraha sai ta kusa ta kai inda ta kai aribe inta yace akhrajat jami'a ma indaha sai kaga dukin nan ta bayyana duk abin da gare ta nan da karhinta ba dan komi ba dan ta cin magurinta yace wallahi baqiya min ajali aqallu min zalika yace ni kuma ina da yaqinin abin da ya mun saura a nan gaba bai kai abin da naci a can baya ba da haka mi zai in ƙara hada ƙarfi da ƙarfi dindin in yi ibada wanda zai ibada ce ingantatta ubangiji na ya karba in karanta a can baya tsari na dan adam yana duruwa ne akan marhala guda biyu wani ubangiji ya riga ya lamunta mi an riga ya rubuta mi shaqiyun ne a cikin rayuwar shi zaka ganshi yana aiwatar da ayyuka na alkhairi saboda shi ubangiji baya kallon farkon mu baya kallon tsakan mu a karshen mu ubangiji yake lekawa innamal a'malu bil khawatim ayyuka da mi ka cika in Allah ya sanya ka tashi a cikin ka cika a cikin masallaci to a cikin masallacin fa kana sallah fa zaka tashi wa in ka tashi a wani wurin shashanci to fa in ka mutu a wurin shashanci to a wurin shashancin wa anan fa zaka tashi wa ko da shashancin zaka tashi ubangiji yana lekawa ne menene karshen mu da mi muka cika shine inna wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulha ince dai ku sai ringa aiki irin na ya aljanna gashi nan ana ta komai da shi ana ta karatuka ana ta wa'azuka ana ta agaji ana kaza tare da shi yace har sai ya kasance tsakankarin shi da shi da mutuwa yace illa ku tsakankarin shi da shi shiga gidan aljanna gulgudan zira'i guda zira'i shine kawun guda kasa da metro guda gashi zai shiga gidan aljanna yace fa yasbiqu alayhi alkitab wannan littafin da aka riga yi aka rubuta a wani da mun shaqawa ce a cikin rayuwar shi duniya da gobe kiyama kullum sai yace kai na masa ana yi kullum yace na masa ko wani abu na rudin rayuwa yace ya masa ɗaya daga cikin sahabbai ya hutu ina tunanin daga cikin tabi'ai ne ko sahabbai sun mutu yaƙi da ƙasar Rumawa suna cikin yaƙi an ɗan yi kamfaman kurum sai wata yarinya ta huce daga cikin kiristoci ta huce kurum sai ya ajibtu da wannan intanakenta kurum ya bi ta yadda ce mai tuni ita ba za ta iya ba ta kanshi ba ita ba ta yi fasikanci da shi ba kuma ba zai iya aurenta ba sai ya dawo addininta yace a dan wannan abu mai sauki kurum sai ya koma da ya koma kankace menene aka bashi aka auren mai da ita duka dan kwanuka kadan sai ga shirin Allah ya karbar shi to ka gani wannan fa yasbu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ka gani yana aiki irin na ɗan wuta wani ya ridda wani kuma ka ganshi ya goma ya shashance yace kuma fa ya dukhulu ba sai shiga gidan wuta ka san ya kadda ka taba ma mutum hukunci kace ai suwa na ai aljanna ne sai dai kace muna kyauta da to insha Allah suwa na ai aljanna ne yace kuma ɗayan mutumin zaka ganshi yana aiki na fasikanci sune komai da komai yace fa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un hasi ya kasance tsankanin shi da wutar jahannama gulgudan zira'i guda yace fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafin da aka rubuta ne da amma shi zai samu sa'ada a rayuwar shi yace fa ya'malu bi amali ahli aljanna kai tsaye dan kwanuka ko ɗan awowi kamun mutuwar shi ko ɗan awa ɗaya lakkan kamun mutuwar shi sai kaga ya canza ya koma mutumin arziki mutumin kirki yace kuma ubangiji sai mai lamunin shiga gidan aljanna nawa a can baya cikin wannan karatun nawa mun karanta ba yahudan da yazo ya shiga gidan aljanna ba tare da yayi sallah ko dai ba manzo Allah kuma ya tabbatar da cewa na dan aljanna ne duka awa 1 2 3 kullum zawwa yace ga dukiyata manzo Allah na bada kuma na shigo mi zan wa addini ya bada dukiyar shi yace ya shigo ya koma yace ya fafata yaki sai gashi an kashe shi duka awa ɗaya zuwa biyu an ƙare ya shiga gidan aljanna to wannan shine a kullun rayuwa kada ka ma mutum hukunci in ka ganshi yana abubuwa na banza manzo Allah yace kada ku taimaka wa shedani akan dan uwanku ku ce Allah wadan wani kai wani dan iska ne wani kaza ne ku roƙan me Allah shari'a in kuka ce Allah wadan shi ku roƙan me shari'a ba to kun taimaka wa shedani akan shi shedani ya ƙara samun dan uwa amma dai idan kuka mai addu'a Allah ya shirye shi Allah sanya ya gane sai ka gani Allah ya cece shi ko albarkacin wannan addu'a Allah ya tsamo shi ya dawo da shi zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya haka koda ya kasance yana aikin fasikanci Allah mai cikawa to ban mu da gurbin mu ce asuwa na ai su ne gargayen wuta haramun ne katsan a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai ne ka ce wani muna fatan Allah rahmace shi Allah gafarta mi ba wani wanda zai iya yanke wani wuta jahannama shine nan Abu Musa al-Ash'ari yake bayyana mana yake faɗi mana yake buga mana misali in ka zo ƙarshe ƙara lamba ya kamata kai diddan ka isa kai aribe mai kyau wurin ubangijinka ba wai taɗaitawa ya kamata kai ba yace to fi rahimahullah fi dhil hijja ya mutu Allah ya tsakan shi a watan dhil hijja sanatu 44 shekara ta 44 daga hijira daga garin makka zuwa madina ala sahihi kama zakara al imam az-zahabi akan wada mafi inganci kamar yanda imam az-zahabi ya ambata mana lokacin mu ya kai kenan zamu tsaya a nan insha Allah in Allah ya kaddara muna cikin masu rai bayan wata ramadan sai mace gaba ina ke tunzan da wahala karatu in ya kasance rana ya tsaye amma dai in ya kasance insha Allah za mu zo da wahala gaskiya ko ya kasance in ana iya yin karatu in dai ya kasance to insha Allah za mu yi karatu rana ya tsaye tunda ana kyautar zantar ramadan in ya fara ranar laraba ko alhamishi amma dai gaskiya a fada a mafi rinjaye muna kyautar zantar shi a ranar laraba saboda irin wani dan kai da kawo da aka samu wurin garin wata ga abinda aka tafi akan shi ina tunanin yau dai a tsarin yanda muke kyautar zantar garin mu na wata 24 gare shi dai 24 ne insha Allah kenan ran talata muke sa ran a ga wata kenan ran laraba mu tashi da kai ga azumi muna fatan Allah sanya muna daga cikin wanda za su azumci wannan watan daidai har guda 30 inci ko guda 29 inci Allah ba mu ladan da yake cikin shi ya datar da mu da ibadar da take cikin shi ya sanya muna daga cikin wanda za a gafarta musu a yantar da su daga wutar jahannama dukkan wani abu wanda zai kawo ya kasance wani tsiko ko cikas akan ba ma azumce shi ba ubangiji muna fata ya nisantar mana da shi ya kara mana lafiya ya sanya mu azumce shi dukkan shi gaba ki daya Allah ya kara mana karshashin da yake ciki ko ya kara mana karshashi dan samun ibada wadda take ingantatta a cikin wannan wata kuma ya sanya duk abin da muka aiwatar a cikin watan karbabbe abu da makaranta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatunmu da alheri Allah ya biya mana abin da ba iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da suke bara addu'a muna fatan ubangiji ya shiga cikin al'amuran su ya biya bukatun su ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka yi wa abin da ya rasa mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa zuriya mu albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka iyaye da kakanni da ɗan uwa da amanna arziki da suka rigaye mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya tabbatar da rahama a cikin kabarurrukan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk